gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Hafiz Baballe
da Amina Buhari Auna
sai ni Daula Salim.
Masu sauraro a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma 14 ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan ciwon sukari wanda a turance aka fi sani da diabetes
don wallahi wannan magana diabetes din ba karamin illa bane cikin mutane ba karamin kisa take mutane ba ina da makoci wallahi wanda ya je asibiti ni lokacin ina kwance a gida an ka kai shi asibiti kwana 5 Allah ya masa rasuwa kan diabetes din
to haka ne Hafiz Amina kun san ce ne ranar da majalisar dinkin duniya ta ware domin tunawa da masu ciwon sukari kuma taken bana shine alakar iyali da ciwon sukari dan haka ne yau zamu ji tattaunawar wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari sai da wasu masu fama da ciwon nan na suga sannan kuma akwai tattaunawar likita da duk zamu ji
yanzu bari mu fara da jin amshoshin tambayar da muka maku a shafin mu na abota wato Facebook inda muka ce wani matakai ya kamata mutane su dauka domin kare kai daga kamuwa da ciwon sukari ga kuma yadda kuka amsa mana
amsar mu ta farko ta fito ne daga Comrade Babayo Gambo da Magaram Niger inda yace mataki ɗaya zamu bi shawarar da likitoci suka bamu idan mun yi haka to mun tsira daga wannan cutar ta sukari
sai Galisu Rajo Baki da Abubakar Yakana Jibauci inda suka ce yau da gobe mai karar da sabulun wanzami muna nan tare da ku a rediyon mu domin sanin yadda zamu kare kawunan mu daga kamuwa da cutar sukari
sai kuma amsan Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya inda yace assalamu alaikum yau da gobe da fatan kuna cikin koshin lafiya mataki dai bai wuce rigakafi ba rigakafin kuma shine umarnin likitoci domin gujewa kamuwa da cutar sukari da fatan Allah ya baiwa masu dauke da cutar lafiya
to amin
sai Muhammad dan Budam Shani inda yace yau da gobe ikon Allah masu iya magana suka ce in baka san gari ba to saurari daka dan haka muna tare da ku dan mu ji karin haske game da matakai da ya kamata mu dauka dan kare kanmu daga kamuwa da wannan cutar ta sukari
sai Umar Bello Madubo Wuru Biriji inda yace domin kaucewa kamuwa da cutar sukari ya kamata mutum ya kasance mai yawan motsa jiki da safi
sai Mustafa Mai Dan Kios inda yace assalamu alaikum yau da gobe hakika ya kamata al'umma mu rinka bin shawarar likitoci domin mu san me zamu ci da me zamu sha hakan zai kawo saukin kamuwa da cutar sukari a kasashen mu na Afrika da duniya baki daya ku tashi lafiya
sai Sama'ila Sifati Sankalawa inda yace yau da gobe a gaskiya ni a gani na kamata yayi mutane su rinka tuntubar asibitoci musamman na kusa da su a duk lokacin da suka ji sun kamu da ciwo wanda basu gane masa ba ta haka ne za su iya kaucewa kamuwa da ciwon sukari
to sai sakon mu na karshe a yau inda ya fito daga Umar Adamu Katagun inda yace tabbas akwai matakin da ya kamata mutane su dauka wajen kare kansu daga cutar sukari matakan shine yawan motsa jiki da gujewa abinci masu maiƙo
mun gode a ci gaba da aika mana da sakonni
yanzu bari mu ji tattaunawa da wakilin mu Nasiru Mustafa Nasiru Batsari a zauren muhawara yau da gobe.
To jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda dai aka sani kowace ranar 14 ga watan Nuwamba wato rana ce da hukumar lafiya ta duniya ta kebe domin fadakarwa akan yaki da cutar sukari da ake kira diabetes a turanci. To akan wannan al'amari ne wato shirin yau da gobe na wannan gidan radio na muryar Amurka ya gayyato masu dauke da wannan cuta ta sukari domin tattaunawa akan matsaloli da suke fuskanta da kuma irin abubuwan da suke bukata ko kuma wanda suke ganin idan an yi shi zai taimaka wajen ci gaba da rayuwarsu cikin sauki. A zauren namu muna tare da mutane guda biyu waɗanda dukkaninsu magidanta ne. A da farko bari mu fara da hannun dama na Alhaji suna da kuma adireshi.
Uzu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Suna na Alhaji Abdulmumin Adamu Limawa Gwada. Gwada nake.
Sai kuma na hannun wato daman sa shi Alhaji Adamu.
Suna na Alhaji Muhammad Sani Awwal. Ina nan ne cikin garin Mina.
Alhaji Adamu bari mu fara da kai. Shin a wurin ku ya kuka dauki wannan rana ma tukun da ita hukumar lafiya ta duniya ta ware? Tana da muhimmanci a bangaren ku?
Well, kusance ba ta da wani amfani a gare mu. Tunda sai dai mu rika ji a radio. Ba a dauki wani mataki kokwara wanda zai taimaka mai ciwon diabetes ba babu. Hatta gwajin jini da za a yi ma General Hospital na gwamnati sai ka biya. Wanda bai kamata ba. Abin da ya kamata yi a yadda ake kula da sauran masu ciwuka manya, haka ya kamata kula da masu diabetes. Ba wai sai an zo ya zo kuma in ka je asibiti za ka yi mamakin ka ga mai ciwon diabetes yana fama ba isassun likitoci dan ka je kaman da safe wallahi sai ka wuce kare hudu a ce ka dawo gobe ma
wato kana layin bin magani
kana layin ma doctor duwa ka tuku ba ma maganin ba
to Allah ya sani bari mu dawo wurinka ka ji abin da shi Alhaji Adamu yace me zaka ce
to alhamdulillah ka gane ko wato shi wannan ciwon diabetes mutum in ba yana da masaniyar shi bane sai ga shi ga wani hali kaman ni sanda na fara aka fara cewa ina da diabetes ina nan kwanci a nan falo wallahi in ka ga inda nake fitsari kaman wani jariri ka ringa fitsari kenan kai karshe mata na sai ta tado ko zannuwa ta ringa min nafki kaman dan yaro karami
Allahu akbar
to wannan kuma shine ya ƙara bani tsoro ga wannan ciwon siga din ciwon siga dai ciwo ne kamar sauran ciwuta amma kuma yana son wani abin
ta
musamman so yake a kula da wannan ciwo ta musamman to kaga kaman a ce yara da ake musu EPI din nan
wato allurar rigakafi
ya kamata a ce ita World Health Organization ta billo da wani hanya da za a taimaka wa masu wannan ciwon kamar shi yanda aboki na ya faɗi wallahi sai ka je asibiti kai yini a ce ma gwaji din ma a gwajin zaka biya duk da zaka biya din amma wallahi sai ka wuni baka ga likita ba to kaga wannan matsala ne ga masu ciwo ta irin wannan saboda haka ni dai ina dai bukatun World Health Organization yanda ta ba wannan rana na 14 ga watan Nuwamba muhimmanci da ba wannan ciwo muhimmanci ga kula da mutane in ba haka ba wallahi ana rasuwa wannan ciwo yana kisa wallahi da kasancewar sauran ciwuka na kisa yana kisa
na'am to Alhaji Adamu yanzu a cikin wannan yanayi ya kake rayuwa
na'am gaskiya ku matsanancin rayuwa dan diabetes kam ko mai tun mallaka su ya cinye su dole sai ƴan uwa su shigo suna taimaka in ba a taimaka muka wallahi wani magan bai su ma kuma to shi sharan su shine ba za ka ci abin da sauran abincin da jama'a ke ci ba za a ce maka je ka sai tsaki mene su ridi alkama to alkama kuma in ka je doctor ce maka wai 75% is abin nan siga ne to ina za mu kai kana talakan ka an ce karka ci tuwon da ka saba ci karka ci doya mu kuma doya muke da shi to an raba ka da mu eh da ka ci doya kuma sai ka zama wani patient da sai an ka lallaba ka saboda haka dole ne gwamnati kula yadda ake kula da kowa wani ciwo manyan nan ya kamata a dawo kan diabetes diabetes is a silent killer
wato yana kisan jama'a sosai cikin ruwan sanyi
kware cikin ruwan sanyi kuma sannan idan mutum ya kuje ciwon na ba zai warke ba kaga mutum ya ta fama da shi kenan in ka ji ya tsanka na ciwon ka baka hankali ba kana zuwa inda IDB a ce a yanke wurin sharan diabetes kenan
to amma yanzu ku ba ku da irin kungiyoyi din nan haka da za ku rika tunkarar gwamnati akan lalle a dube ku da idan rahama akan wannan al'amari.
Well, abin da yasa duk wanda zaka jawo shi ta kan shirki shi ya ga ya samu lafiya ne ko to ne hanya shi yasa ban tunkari gwamnati ba. Gwamnati ta san illan wannan abin, ta sani abin da ya kamata su yi abutar, to ba su ba mutane da za su ce su, to ka gani inda cikin manyan nan ne irin wannan abin ya kama su, za a san abin da za a yi. To amma da yake talakawa ne ba su damu da su ba, kuma yanzu abin ci yake kamar wutar daji, dabiti karuwa yake kullum. In ka ji asibiti yau, goben ka koma, jibin ka koma, za ka tarar har ma an kara kwanaki da manda ne ake zuwa a je a duba blood din mutane, amma yanzu ya wuce haka. Kwana uku ake ana duba, wasu ma za su kare ba saboda yawan patients. Saboda haka ya kamata gwamnati ta lura, ba kullum ana yin radio World Health menene bai zai amfane mu ba. Gwamnati ne ya kamata ta shigo, federal government zuwa state zuwa local su kula da talakawan su.
Kana da jisani mun da wurinka, yaya sha'anin rayuwa ta kasance maka a halin yanzu, ganin kai tsohon ma'aikacin gwamnati ne ga wannan lalura ta shige ka, wani yanayi ake?
To mallan dai abin sai dai a ce Allah ubangiji ya taya mu riko, Allah ya taimaka mana. Amma gaskiya a halin da ni nake ciki yanzu, in kana son faɗi ma gaskiya ne, wallahi wani sai wani abinci ma sai dai na sai ba maki
ka an magani ke canya abu,
magani na canya, ina cinye kuɗin, to ina ma kuɗin eh ni da yake na yi taya ba pension ba da fiti tukunna har yanzu. A ce karkaci shinkafa, karkaci masara, karkaci doya, karkaci mai a duka alisafa maka kai kokin kaga wannan abubuwan da abincin talaka kenan. Ka haka mun mu magidanta da yake muna cikin wannan hali, abincin da muka ci kenan. Amma tunda aka hana ni ci na kebe, to rufin asirin Allah muke ci. Hali kan halin da ake ciki yanzu, sai dai Allah ya ƙara rufa mana asiri, don wallahi wannan maganar diabetes din ba karamin illa bane cikin mutane, ba karamin kisa take mutane ba. Ina da makoci wallahi wanda ya je asibiti, ni lokacin ina kwance a gida an ka aka kai shi asibiti kwana biyar, Allah ya masa rasuwa kan diabetes din nan. To ka san kuma diabetes yana da wani abu baka sanin kana da shi sai in ya billo,
wato sai yayi yawa,
sai yayi yawa ya kan nuna, kuma in yayi yawa din ya riga ya kai danja wai a wannan lokaci. Sai dai mu ce Allah ubangiji ya kara mana lafiya, Allah ya sa mu yi lafiya, domin abincin diabetes ba na talakawa bane. A ce ka ci ridin nan kanshi, yanzu ka ji kwano akan 1000 yake, alkama din ma da aka ce shi ma yana da suga a ciki, shi ma kwano shi 1000 yake. Kaga a ce ka ci kwai, ka ci Irish potatoes, ka ci wannan, su ne za a zali sa maka abinci. Ka san ko ina talakai ga wannan hanya, akwai ta da hankali. To amma dai ko Allah muke, Allah ya kara rufa mana asiri, kuma Allah ya sa mu cika da imani.
Sarkin baiwa, ya ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin summa amin, amin, amin summa amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku, ku jama'a ga wata sanarwa.
To haka ne kam Hafiz Amina, kun ji bayanin mutanen nan akan masu fama da ciwon sukari. Abin akwai ban tausayi sosai,
ki duba irin matsanancin rayuwa da suke
fuskanta akan wannan lamarin. Amma dai duk da haka dai akwai matakan da mutane ya kamata su bi, domin in ma suna da ciwon za su dan shawo kansu. Ka gani kaman arewa muna da ganyayyaki da yawa da ba wai sai mai kuɗi ba, talaka ma kaga ga su ganyen zogalan nan sun rama ne, su sala duka dai
sallan sarba.
To duk ana har hadawa a ci, ya ta akan a ci shinkafa da waye. To akwai abincin talakawa ma.
To ai da yake kin san kaman magana da kike na su zogala da salad, kin ga lokaci ne, ba wai kowane lokaci ne kamar irin nan a Amurka, zaki ga kowane lokaci zaka je ka same shi a inda ake siyarwa. Zaki ga mu a gida ba haka bane sosai, in baka da kuɗi ba zaka iya ba.
Wake ga su acca ma duka ne.
To ai baki ga kuma yanzu yana magana cewa ba su da kuɗin da za su siya ba, saboda abubuwan ya musu tsada kamar siyar riɗi da alkama da ake cewa shi ya kamata su ci.
Ni abin da na fahimta ma akan ciwon sukarin nan, wani dogon nazari da nayi, ya kamata a ce matasa su fara kula tun da wuri, saboda shi ka gani yana zuwa ana gadan shi. Ya kamata a ce in ka tashi kaga ko kakarka ko babanka ko mamanka yana da wannan ciwo ko ya taɓa ciwon, ya kamata to kai kanka ka ɗauka matakan da ya kamata idan ka dinga duba kanka akai-akai kana zuwa asibiti, sannan kuma ka dinga cin abinci mai kyau da motsa jiki ma. Yeah. Exercise yana taimakawa sosai.
Kinga kuma fa ba wai matasa da manya ba, a'a. Za ka wani bincike da aka yi fa yara kanana fa wajen sama da 70 suna kamuwa da ciwon sukari.
Sosai ni kaina na taɓa ganin yaro ɗan shekara 6 mai diabetes mai ciwon suka.
Gaskiya dai ya kamata mutane a ringa zuwa ana gwaji, musamman waɗanda suke da tarihi na cewa wani daga cikin ko wani babansa ko yansa ko kanin babansa yana da wannan ciwo, kuma ba ka da shi ya kamata ka je a ringa gwada ka duk shekara. Akalla kana sanin abin da yake faruwa.
Haka ne Hafiz.
To madalla, yanzu bari mu sake komawa wajen wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari domin mu ji ta bakin Dr. Ibrahim Idris don jin cikakken bayani akan ciwon sukari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Dr. Ibrahim Idris, ni ne director na public health, wato kula da lafiyar jama'a. Wato jama'a ba lalle waɗanda ba su da lahiya ba, hada waɗanda suke tare da lahiyarsu.
Yau ne hukumar lafiya ta ware, ko kuma Laraban nan ne hukumar lafiya ta ware domin tunatarwa akan yaƙi da cutar sukari wadda ake cema diabetes da turanci. A da farko dakta, tunda kai ƙwararren likita ne, menene ma ita wannan cuta ta diabetes?
Ita wannan cuta ta diabetes cuta ce wanda ake samu a jikin mutum da zai kasancewa mutum ya sun kasu kashi guda biyu. Akwai wanda cewa abin da ke kawo shi, wato shi jikin mutum a duk lokacin da ka ci abu mai zaki, shi anta din Allah ya yi shi da aikace da yake a cikin jiki, ɗaya da kaci shi ne wannan siga da kaci ɗin, shi ya san yadda za a sarrafa shi, a gyara shi, a kuma cire shi daga cikin ainihin jijiyoyi mai da jini ke tafiya a cikinsa, so that bai zai zama illa akan a jikin mutum ba. Shi wannan ko abin da anta ɗin in ya yi shi, akwai wasu chemical, wasu abubuwa da ke jiki ke abin da ke fito da su da za su yi wannan aiki din. To shi ciwon suga din in jiki bai iya fito da wannan chemical din ba, yayin da za a yi sai ga cewa wannan suga da ka sha din nan sai ya zama yawa a cikin jini, wannan kuma yana kawo illa kala-kala. Ko kuma zai iya kasance cewa ko jiki ba ta producing wannan chemical din, ko kuma in ma jikin ya produce wannan chemical din, jikin bai yi amfani da wannan chemical din, su ke kawo wannan gaga cewa an ce mutum yana da cutar suga ya yi mai yawa a cikin ainihin jijiyoyi masu gudana cikin jini din da ke tafiya cikin jijiyoyi.
Akwai alamu da ke nuna cewa mutum ya fara kama ko kuma ya kamu da ita wannan cuta ta sukari?
Sai kuto alama da muke da yake yawan gani shine na farko mutum zai ga cewa yana yawan fitsari, bini kaje fitsari, bini ka tashi kaje fitsari, sai ga cewa kana yawan cin abinci daga cikin cewa baka koshi ba, ka ci abinci baka koshi ba, maga kai kana cin abinci da ba gani shi ma a jikinka, baka nauyin ka bai karuwa, baka gani kana yawan cin abinci, kana yawan fitsari. Sai kuma in kai fitsari, in ma kana saka testing din shi ka gwada, za ka ga cewa kai fitsari gurin da akwai cinaku, za ka ga cinaku sun taru kusa da fitsarinka, wato kenan akwai alamun zaki cikin wannan fitsarinka, cikin wannan abubuwa da muke ganewa. Sannan kuma in aka za ka yi gwaji din, shi likita zai ce ma ayin gwaji ya nuna cewa akwai siga da ke cikin jininka ya hau ya fiye da ya kamata. Ba wai ba a samu siga cikin jini ba, ana samuwa, amma akwai level da ba a so ya wuce. In ya wuce wannan level din, to wannan mutum za a iya ce yana da alamun cutar diabetes.
To kaman tana kai wani matsayi da har za ta iya kashe mutum?
Ita cutar diabetes tana kawo illa da yawa a jikin ɗan adam. Aga na farko zai iya taba ba wani abin naman jiki da bai iya tabawa, zai iya taba ido ya sa mutum ya makance, kuma irin makancewa da ke kawo da ake samu daga wannan cutar diabetes din ba wanda ake warkar da shi bane, inda rage kuma in ya fara sai dai a ce an tsede shi a gurin da yake ba za a iya ce mai an koma yanda abun yake a jiya ba a'a in kuma ba samu an tsede shi a luk a wujin ba zai ci gaba ne har mutum ma ya zo ya makance na biyu kuma cikin gabobin jiki wato yatsa kenan in ciwon diabetes ya yawa jikin mutum zai tsaye mutum ma ya ji ciwo akwai wasu jijiyoyi a jiki wanda cewa kamar yanzu na ka ji ciwo zaka ji zafin ciwo din amma in diabetes ya yawa jikin ya ga cewa in ka ji ciwo da yake wannan cutar diabetes ya riga kashe wayannan jijiyoyin da ke sa mutum ya ji zafin wani abu zaka cewa baka jin zafin wani abu har ya ga cewa kamar kana tafiya ka taka kusa baka san cewa ka taka wani abu ba abun ya ci gaba yana ya datti cuta din ma shiga cikin wannan abun kafan na lallacewa baka san cewa ka ji ciwo ba har ga cewa zai ga yau cewa sai ma an yanke kafan don abun ya tsanin yana wari yana in ba yanke kafan ba cutar zai yadu a cikin ka ne kuma har ma ya kawo abun sanadiyar mutuwa akwai wasu kuma abubuwa dai wanda ke zai iya kosin kawai na tunai magana na ido ga na kafa akwai kuma da sauransu kuma
jinsin mata suka fi kamuwa koko maza koko duka yana aika mu kowane
a shi diabetes cutar diabetes yana kama kowa ba bai shi bai zabi mace ko namiji ko yaro ko babba shi yana iya kama abun daga matasa dai har zuwa dai can abun nan wanda kuma masu abun nan masu jiki kuma wani lokaci kuma yana fito a mata masu ciki yana ɗaka kuma ba yana cikin mata masu ciki da a lokacin na fara gane shi da farko
sau da yawa za ka ga cututtuka wasu ana ɗauka ta wata hanya kamar misali HIV za ka ga ko ta hanyar jima'i ko jini dai ya taɓa ɗan uwan jinin mai wannan cuta shi ma diabetes ana iya ɗauka ta irin wannan hanya
ita cutar diabetes ba ya ɗauka ta wannan hanya ɗin shi yana zama kamar abun amma za a iya gajin diabetes da ga mu lokaci ma kaje mutum mara lafiya je asibiti ana za cikin tambayoyin da za a mai za ce iyayenka na da cutar diabetes don in kai mutum ya faɗi cewa iyayen shi sun taba an taba ganowa cewa suna da diabetes din shi ma za a fara monitoring din shi a duba a checking abin jinin shi ko shi ma ya fara samuwa in bai samu sai a ba kya mai abubuwa da ya kamata yi don kar ya samu don ya kamu da wannan cutar
Dokta ya ake magungunan ana samu dan kamar zantawa da muka yi da wasu masu fama da wannan cuta sun nuna magungunan da suke sai yana da tsada ya ina ne aka samu koko haka dai dama maganin yake zuwa da tsada
eh to maganin ka san kala-kala ne kuma ya danganci wani shi company ya abu ne yayi wannan maganin akwai wanda suke da tsada akwai wanda kuma ba su da tsada shi likita je yakan rubuta ne cewa shi mara lafiya shi mai cutar diabetes je sai abun ainihin chemical da ke cikin wannan magani din so in shi mara lafiya je asibiti je pharmacy zai saya shi ne zai ga kudin da yake da shi in mai tsadan ne kamar yanzu nan kagan company in kana da company kana buga wannan magani din kila farashi da zaka sa bai zai zama daidai da company ina ba to in tunda yanzu akwai su su kungiyar gwamnati kamar su NAFDAC masu kula da masu duba wai da maguna din madda akwai dai wannan number na NAFDAC din nan in ka je in naka da shi na da shi in ko na fi naka abin nan a rahai sai ka sai na wai ko amma in ka ce zaka je ka sai mai tsada ka ga za ka kashe kuɗi da yawa cikin abin din shi dai gwamnati da abin da muke kokari akwai dai cikin wannan cikin wannan department din akwai program da muke kokarin a sanar a fadakar da jama'a kan wannan cutar diabetes din kuma ban ci haka kuma muna aiki da wani kungiya wato masu ciwon siga a Niger State din suna da kokarin da za a yi su wayannan kamfanoni masu buga wannan magani din su sayar da za su sauko da farashin magungunan su to ana nan ana cikin dai tattaunawa a samu a ci nasara amma shi gwamnati dai kullun dai ana kokari a fadakar da jama'a wani lokaci muka samu muka samu chance muka ma fito a ce kowa ya je gwada abin jinin shi san ko yana da ciwon diabetes ko bai da shi
kamar inda ake na HIV za ka ga ana BTTTT ana gwada mutane wasu lokuta shi ma wannan cutar sukari kuna yin haka ne
eh wani lokaci muna yin haka don kuma muka tashi muka yin shi free ne so that duk wanda yake da shi ya zo ya check in shi amma ka san shi gwadawa din ya ka shekara kala ne wanda aka fi so shine wanda in mutum zai je gwaji din ya je ka hai mai ya ci abinci amma ba wani ya ci abinci zai ibada ra'ayin alama cewa mutum wanda na da ciwon cutar diabetes amma ya fi so mutum ya je kafin ya karya da safe aka ji aka ɗibi jini aka gwada za a san ainihin level na siga da ke cikin jininsa.
Wani daga ƙarshe dakta mene ne shawara ka ga jama'a akan wannan cuta ta sukari?
Eh shawara shi ne a kowa da kowa ya kokari ya je asibiti ya yi gwaji na wannan cutar da diabetes din ya san ko yana da shi ne mai da shi yana da shi ya san matakai da zai ɗauka don kar abin ya tsire ni a jikin shi abin da zan ce kenan.
Na gode ki na ce daga ƙarshe akwai abu mai muhimmanci kuna da adadin percentage na mutanen da ke da wannan cuta misali a nan jihar Niger?
Eh ba zan ce muna da shi ba kasa amma dai mun san cewa dai abin da yana ƙaruwa mun san cewa kasan yanayin abubuwa da muke ci yanzu nan da lokacin iyayenmu ko kakanninmu za ga cewa an fi cin abinci na wanda ake samu a cikin ƙauyuka na gargajiya amma yanzu za ga shi mutum in bai sha koko ba ya sha duk dai abu da ya mai siga in zai sha ti ne ka ga cika ya ma zubar siga kamar abin nan za ka ce duk da abu zaki safe rana yamma ko lokacin na cikin abin nan so wannan ma zai iya sa ba wai ɗan jikin mutum da ƙarfi yana wannan abin ba ga jikin wannan anta din nan yana fito da ko kuma namu jiki da ake ce mai pancreas din suna producing wannan chemical din zai iya a share wannan siga daga cikin amma wani lokaci kuma kana ba jikin wahala har lokacin zai zuwa karfin shi fara raguwa kuma a lafiya muka cewa in mutum ya kai shekara 40 akwai duk abubuwa da yake lokacin yake matasa zaka fara rage su to a lokacin shi duka namun jiki sun fara karfin sa fara raguwa ko me zaka rage su ne ka san kana cin shi kar kai excess kamar da yawa kamar da ke ci da
amma wannan ranan tana da muhimmanci musamman wurin ku likitoci
to yana da muhimmanci ka san wannan yanzu kagan da ka zo yanzu ka kana zaka je ka fadakar da jama'a ne kagan wannan aikin zaka yanzu nan shi ma yana taimakon mu in aka samu samuwai da masu cutar diabetes din suka yi gwaji aka suka san cewa suna da shi suka fara ɗauka matakin kasu aikin mashi ma ragu kenan ba wai sai sun zo sun makance ko kuma sun samu wannan na ciwo na kafa da aka yi inda muke kira diabetic foot kaga aiki ne zuwa gurinmu ba wai cewa aiki na zince aiki zai mana a'a ba wai aiki zai mana yawa ba amma kaga in abun ya ragu za mu iya facing wani cuta kuma mu fara sai da za mu shima kawo da shi shima so wannan yana da muhimmanci muna so abin da muke yi kuma zai rage aiki da muke kuma ya taimake kuma jama'a.
To a gaishe da likita
Dr. Ibrahim ba?
Dr. Ibrahim Idris.
Mun gode sosai.
Haka ne.
Daula likita ya yi magana sosai da yawa. Kin ga ya gaya mana illar da cutar sukari take janyowa, kin ga tana janyo makanta. Sannan tana janyo wasu abubuwa da dama. Sannan kin ga har kisa ma tana yi. Yeah. Sannan kuma ya janyo hankalin mutane wajen shan magani, a kula da shan magani.
Dan gaskiya abinda na kula mutane ba su dauki shi da muhimmanci ba ciwon sukari kamar sun maida shi kamar irin ciwo ne kawai haka.
Kuma ciwo ne da yake bukatar kulawa sosai, a kula da abinda likita yace a yi iya kokari. Mu ma irin abincin da muke da su dai kamar yadda muka yi magana dazu. Ya kamata mutane su kula in an ce kada ka ci su doya, su shinkafa, an fi son ka ci salad da su nansir da su zogale da su alkama
da su haka dai. A nan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin wanda ya taimaka mana ya ba mu umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau sai abokanan aiki na
Hafiz Baballe
tare da
Amina Buhari Auna.
Okay, Daula Salim daga nan birnin Washington nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu.